The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kun wani lafiya. Sunan Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi 11 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
To Sir Filu, an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Militopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha a yankin Donetsk na ƙasar Ukraine. Ƙasar Jamus na shirin ƙara tsaurin dokokin mallakar bindiga a ƙasar biyo bayan abinda ake kyautata zaton wani shiri ne na ƴan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya. Sannan ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiyar ƙasar China ya yi gargaɗi cewa ana iya fuskantar mummunar yaduwar cutar COVID-19.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji yadda matsalar rashin zaman lafiya ya dabebe arewacin jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar.
Mun hito daga Ekwal Enelu can ƴan ta'adda sun dame mu babu karatu mun dawo na. Yanzu abin da muke so kuma mu koma ta inda iyayenmu mun karatu. Nan ko ci ta raba mu.
Haka kuma za a ji cewa hukumar saka ido akan sha'anin ruwan sha ta jamhuriyar Nijar din ta nemi haɗin kan ƴan fafutuka don ganin an kai ga gaci.
A ruwa su zan isasshi ko ba su zan isasshi ba kuma su zan tsattacci ko ba tsattacci ba dole sai an sa ido biskan harkar nan iska suna ba da ruwa isasshi ga mutane ko ba su ba dawa in ba su ba da mu sai mu kire su mu ja hankalin su.
Haka kuma za ku ji yadda wasu al'ummomin jihar Bauchin Najeriya suka tashi tsaye don zanga-zanga mai taken babu hanya babu zabi. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su waro kuke aiko mana ta email. To amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum da fatan auni lafiya ga labaran. A Ukraine an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Militopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha wanda ke yankin Donetsk wanda ya ayyana kansa a matsayin mai cin gashin kansa. Biyo bayan wasu rahotanni da ke nuna cewa Ukraine ta shiga auna garin da makamai masu linzami tun daga daren jiya Asabar. Wasu rahotanni makamantan waɗannan na cewa Ukraine ta kuma auna yankin Crimea da Rasha ta haɗe da hare-haren makamai masu linzami. Inda a nan ma rahotannin fashe-fashe suka biyo baya. A ɗaya ɓangaren kuma jiragen yakin Rasha marasa matuƙa sun kai hari kan birnin Odessa da ke kudancin ƙasar da asubahin jiya Asabar inda suka yi sanadin katsewar wutar lantarki a garin da kewayensa a cewar jami'ai a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce mutane kimanin miliyan 1.5 sun rasa wutar lantarki kuma jami'an hukumomin yankuna na kira ga mazauna yankunansu waɗanda muhallansu ke dogara ga wutar lantarki da su tashi. Ƙasar Jamus na shirin ƙara tsaurin dokokin mallakar bindiga a ƙasar biyo bayan abinda ake kyautata zaton wani shiri ne na ƴan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya. Sannan a naɗa wani wanda ma ba sananne bane a matsayin shugaban ƙasa. A makon jiya, ƴan sandan Jamus sun damƙe wasu mutane 25 da ake kyautar zaton suna da hannu a shirin juyin mulkin. Al'amarin da ya girgiza mutane da dama a wannan ƙasa wadda take ɗaya daga cikin ƙasashen Turai mafiya kwanciyar hankali da dama daga cikin waɗanda ake zargin mambobin ƙungiyar nan ce ta Rich Baga wato ƴan Rich. A wata hira da jaridar Baldan Satang, ministar cikin gidan Jamus Nancy Foster ta yi gargaɗi cewa ƙungiyar ta Rishbaga wata babbar barazana ce ga Jamus da ke daɗa ƙasaita ganin yadda mambobinta suka ƙaru daga 2000 zuwa 23,000 a bara kawai. Ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiyar ƙasar China ya yi gargaɗi cewa ana iya fuskantar yaduwar cutar COVID-19. A cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a yau ɗinnan Lahadi biyo bayan shawarar da gwamnati ta yanke ta kawo ƙarshen tsauraran matakan daƙile cutar COVID-19. An ƙaurace ma shaguna da wuraren cin abinci a birnin Beijing yayin da ake fargabar ɓarkewar annobar biyo bayan shawarar da aka yanke ta rage gwajin tilas da ake yi da amincewa ma wasu daga cikin waɗanda ke ɗauke da cutan da su killace kansu a gida da kuma kawo ƙarshen kullen gama gari. Babban ƙwararre kan yaduwar cututtuka zonan san ya gaya ma kafafen yaɗa labaran gwamnati a wata hira da aka buga yau Lahadi cewa nau'in Omicron na cutar da ke China mai saurin yaduwa ne kuma yana iya bazuwa sosai.
To nan ba da jama'a ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Niger inda arewacin jihar Tawa da ke iyaka da ƙasar Mali ‘yan bindiga masu ikirarin jihadi ne ke hana karatun boko, abinda ya sa aka rufe makarantu tare da fama da kura da ɗalibai da malaman waɗansu yankuna domin gudanar da aikin karatun bokon. Haruna Bako na ɗauke da wannan rahoton.
A daidai lokacin da tawagar ministan cikin gida ta kammala ran gadi a kudu da ma arewacin jihar Tawa, batun da ya taso da ma ya ɗauki hankulan jama'a shine yanda matsalar tsaro ta dabibiye sha'anin karatun boko a arewacin jihar da ke iyaka da ƙasar Mali, wanda ta kai rufe makarantun ne tare da samun kwararar ɗalibai masu tarin yawa zuwa waɗansu yankuna domin samun damar yin karatun kamar yanda yake faruwa a garuruwa kamar Tebaram, kamar yanda waɗansu ɗalibai na wannan yankin suka bayyana masashen Hausa na muryar Amurka.
Zahara Sa'id, mun hito daga Ecole Enelu can ‘yan ta'adda sun dami mu babu karatu mun dawo na yanzu abin da muke so kuma mu koma can inda iyayenmu mun karatu nan ko citar ba mu da wa'ansu suna nan ba su da citar kin kanun suna ga ci da kayan su.
Aminu Abdullahi, ina miƙa gaisuwa ta ga ziyara da ministry ya zo muna mun yi ta samun matsaloli bisa dangance ga harkar makarantar mu, in zan diba cewa barawar haka ma ba mu nan gal saboda matsalolin and security ya hana muna muyi makaranci ne har wani waje can gaba ba ma yi duk da matsalar tsaro yayi yawa.
Duk da nuna damuwa babba akan wannan lamarin, abin yafi karfin kananan hukumomi, inji Yahaya Mai Yaki kansila karamar hukumar Tebaram, inda abin yafi kamari. Abin dai ya sa uwaye mata daukar magana a lokacin ziyarar ministan na cikin gida a wannan yankin da ke iyaka da kasar Mali, inda suka koka ta bakin malama Safiya Gadoni game da wannan matsalar ta rashin samun karatun boko wa yaran wannan yankin.
In ka diba yankin na absence, waɗansu babu wurin zama, waɗansu uwayensu ba su da ƙarfin da za su kai yaran dashi na suke inda motunan ga zuwa suna ma uwayensu barazana. Yanzu ko kumbarin da mun katara zuwa ga minista na cikin gida shi ƙara bunƙasa harkar tsaro don yaran su samu su ma su zama uwaye na gari nan zuwa.
Biyo bayan ziyarar shugaban ƙasa a wannan yankin da ke iyaka da ƙasar Mali a watannin da suka gabata, hukumomin ƙasar sun ƙara yawan dakaru a wannan iyakar da Mali. Malam Hamadu Adamu Sule, ministan cikin gida, ya ziyarci garuruwa 12 na jihar Tawa da ke fama da matsalolin tsaro.
In Allah yarda za a ci kan wannan matsaloli din da aka yi tun da ya koma Niamey ya ba da izini a aika sojoji wurare. Sojojin nan an aika su a Tebaram, peloton guda na Guard National aka aika a Tebaram, kuma tun lokacin nan mu ce alhamdulillah Tebaram yanzu mutane suna zanne lahiya ba su da matsala yanzu.
Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger. To Allah ya kyauta a gaida Haruna Wambako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To abban Iro, jami'ai sun ce mutane uku sun mutu da safiyar jiya Asabar biyo bayan wata fashewa a wani gini mai ɗauke da iyalai a tsibirin Jasi wanda ke nesa da gabar arewacin Faransa. Jami'an ayyukan gaggawa na yankin sun faɗi yau Lahadi cewa a yanzu aikin neman masu rai da ceto su da aka ke yi ya zama aikin kare abin da ya rage, wanda hakan ke nuna cewa jami'an sun yi imanin cewa a yanzu babu wani mai rai. Hukumomi ba su bayyana musababin fashewar ba, amma sun tabbatar cewa an gayyaci 'yan kwana-kwana zuwa wurin. Saboda tun a ranar Juma'a mazauna gidajen suka ce suna jin warin iskar gas. Robin Smith, babban shugaban 'yan sandan Jasi, ya ce wani bene mai hawa uku ya ruguje kwata-kwata. Jassi dai shi ne tsibiri mafi girma a jerin tsibiran Channel Island, kuma mai cin gashin kansa ne, kodayake Birtaniya ciki daukar nauyin kare shi da kuma shata tsarin diplomasiyarsa. A ƙarshe an saki Jack Lang, wani ma'aikacin ayyukan jinƙai bajamushi wanda aka sace shi sama da shekaru hudu da suka gabata a yammacin jamhuriyar Niger, daura da kan iyakar ƙasar Mali, bisa ga wata takardar bayani ta kungiyar da yake wa aiki mai suna HELP. Kungiyar ta HELP bata bayar da wani cikakken bayani game da waɗanda suka sace Lang ko kuma sakin nasa ba. An sace Lang ne a shekara ta 2018 a wani gari da yayi kaurin suna wajen alaka da kungiyar Al-Qaida da ISIS. Muna masu farin ciki da kuma godiya da yadda abokin aikinmu Jack Lang ya samu komawa ga iyalinsa bayan sama da shekaru hudu da rabi, a cewar shugabar kungiyar ta HELP Bianca Kalachmit. Lang mai shekaru 63 ya yi aiki a bangaren ayyukan jinƙai na tsawon sama da shekaru 30.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Al'umman ƙauyuka sama da guda 30 a jihar Bauchi kuma a ƙaramar hukumar Bauchin sun gudanar da zanga-zanga ta lumana tare da yin ikirarin cewa ba hanya ba zaɓe, domin nuna rashin jin daɗinsu game da rashin hanya a ƙauyukansu. Wakilin Abdulhab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Ganar da al'umma ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar Arso wacce gwamnatin Niger ta kafa a shekarar 2020 da nufin saka tsari a sha'anin ruwan sha.
To sai a mana aikin gafara, wato yanzu za mu kawo muku rahoton Abdulhab Muhammad. To a jamhuriyar Niger, hukumar saka ido akan sha'anin ruwa wato Arso ta shirya taron karawa juna sani domin nufin jin ta bakin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a tare da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannin ayyukan samar da ruwan sha da kasuwancin sa a ƙasar, ta yadda za a samar da mafitar mawuyacin halin da talakawa ke ciki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da wannan rahoton.
Ganar da al'umma ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar Arso wacce gwamnatin Niger ta kafa a shekarar 2020 da nufin saka tsari a sha'anin ruwan sha ya sa shugabannin hukumar shirya wannan taro domin jin ta bakin jami'an kare haƙƙin jama'a a game da yadda suke kallon sha'anin ruwan sha a ƙasar ta Niger. Malam Garba Bawa na ruwa shine shugaban majalisar saka ido akan sha'anin ruwan sha, wato Conseil National de Régulation du Secteur de l'Eau.
Ruwa su zan isa shi ko ba su zan isa shi ba, kuma su zan tsattace shi ko ba su tsattace ba, dole sai an sa ido biskan harkar nan. Eska suna ba da ruwa isa shi ga mutane ko ba su ba dawa? In ba su ba da mu sai mu kire su mu ja hankalin su. In sun ki ba da amsa da muka so sai mu yi musu hukunci. Shine yanzu muna nan muna shirin mu sa wani da ake makaye de plainte. Duk inda dai an ka kuntata ma ka zo ka rubuta cikin wannan kayyakin ga abinda an kai ma rana kaza. In kana yanzu tun lokacin salula na ana WhatsApp kai ya daukan ma hoton wurin ka aika muna.
Tsarin biyan kudaden ruwan sha a ƙarshen wata wani al'amari ne da ke haifar da ta da jijiyoyin wuya a wajen al'umma, a yayin da samun ruwan sha akai-akai a famfuna a sabbin unguwannin manyan birane ke zama babban jidali. Alhaji Hamidu Sidi Fodi shine wakilin kungiyoyin fararen hula a hukumar Arso.
Tana ba zuwa a dibi kwantar sa kama ka farshin mai tsada, ko ku kai ba kai tamma ka sha ruwan nan an kama ka kudi da yawa, kina duka consumer suna ta basu yarraba in su cimsar mu ne ga zuwa mu ce to tsaya a diba a gani kai gidan ruwa ga wanga talaka ce bai raba mai bincika a gani bai bincika sai ba mai gaskiya gaskiya shi.
A ƙarshen watan nan na Disamba ne kwangilar sai da ruwan sha da gwamnatin Niger ta ba kamfanin Sen a shekarar 2001 ke kammala, matakin da al'umma ta yi na'am da shi saboda kosawa da tsarin ayyukan wannan kamfani, yayin da mazauna karkara ke zargin kananan kamfanonin sai da ruwa da gasa musu aya a hannu shugaban kungiyar Kodaye Alhashi Mustafa Kadi na cewa wannan taro dama ce ta ankarar da mahukunta abubuwan da ke wakana.
Shugabannin waɗannan kamfuna suna da matsala ƙwarai da gaske da mutanen Meri-Meri, kuma suna da matsala ƙwarai da gaske da masaya cewa da mu, domin ruwan da suke badawa tsada ta yi yawa ga waɗannan ruwa. Mafi yawa ruwan ba a musu gyaran da ya kamata, kuma doka ba ta amince ba a saida ma 'yan Nijar ruwansu da tsada.
Sanin tasirin ayyukan kungiyoyin fafutuka akan maganar kwato hakkin jama'a ya sa hukumar Arso ta buƙaci goyon baya daga gare su a yankuran da ta sa gaba.
In dokokin ke son gyara, sai mu sanya kira ga gwamnati a yi musu gyaran huska. In wani aiki ne ya kamata mu tambayi gwamnati ya kawo tashi gudunmuwa bisa wannan tahiya, kuma sai mu yi.
A ƙarshen wannan taro na wuni guda, hukumar ta Arso da ke ƙarƙashin fadar Prime Minister za ta gabatarwa gwamnati takardun shawarwarin da aka tsayar, yayin da ya zame wa ƙungiyoyin farar hula wajibi su zagaya illahirin jihohin Nijar don sanar da al'umma hanyoyin shigar da koke-koke game da dukkan abubuwan da ke da nasaba da toye haƙƙi akan maganar ruwan sha. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Umar Barma, yanzu kuma za mu koma Najeriya mu kawo muku rahoton zanga-zanga da al'umomin yankuna ƙauyuka 30 a jihar Bauchi suka yi game da rashin hanya da suke fama da shi mai taken ba hanya ba zaɓe. Abdullahi Muhammad gare ka.
Mutanen ƙauyukan da abin ya shafa sun hada hadda Kangeri, Munsal, Gwaskwaran da kuma Yuguda. Wasu daga cikin jagororin al'umar sun fayyace manufar gudanar da zanga-zangar ta lumana. Mataimakin kakakin majalisar dokoki ta Jagoci, Honorable Dallami Kaule, shi ne dan majalisa mai wakiltar al'ummar yankin a majalisar dokokin jihar Bauchi, ya ce zai fara ne da lallaminsu, sannan ya ba da tabbacin abinda al'ummomin ke nema za a samar musu da shi.
Za mu je mu yi lallami. Hakikanin gaskiya ƴan uwana ne, kuma damuwarsu damuwata ce, kuma abinda suka yi kamar sun rage min aiki ne, amma dai kuma ba a maganin fushi da fushi. Ba zai yiwu don an fusata ma wannan al'amari, kuma mu ce shikenan mun fusata da ya kai mu ma har ba za mu yi zaɓe ba. Za mu yi zaɓe, kuma zaɓen ne ma zai zama dalili na dolen dole a zo a yi mana wa'innan ayyuka. Saboda haka za mu ci gaba da lallamin mutane su fito su yi zaɓe, kuma za su fito za su yi zaɓe, kuma na tabbata gwamnati za ta yi mana aiki.
Ta bakin Dallami Kaule kenan, wakili mai wakiltar al'ummomin da suka gudanar da zanga-zangar lumana domin neman a yi musu hanya. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com, shafin mu na Facebook, Twitter da dai sauransu. Kazalika, to yanzu dai anan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 10:18 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Misararo, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Madalla. Wani batu da ke zama babban kalubale ga kasashe a fadin duniya shine matsalar tsaro, wanda a yanzu haka ana iya cewa yanar gizo na taka rawa wajen harkar tsaro. Kasashe a nahiyar Afirka kamar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da ke neman kai wankin hula dare ga cigaban kasar, duk da cewa gwamnatin na iya bakin kokarinta wajen shawo kan matsalar. Amma amfani da zamani da ci gaba da aka samu irin na fasahohi, ana ganin za su taimaka wajen rage yawaitan matsalolin tsaro tsaro da ake fama da su a cewar shugaban wani kamfani da ke tattara bayanai da sarrafa su tare da ba da shawarwari kan hanyoyin magance matsalolin tsaro a Najeriya da kasashe da ke yankunan Sahel. Dr. Kabiru Adamu, wanda a yanzu haka suka kaddamar da wata manhaja da za ta mai da hankali wajen wannan aiki na samar da bayanai da suka jibanci tsaro. Ga dai hirar da shirin matasa a duniyar gizo ya yi da shugaban kamfanin, wanda a cewarsa sun shafe sama da shekaru 13 da fara wannan aikin. Daga bisani aka samar da wannan manhaja mai suna IRS, wato Incident Reporting System.
To ba shakka mun fahimci cewa akwai gidi a wurin yadda ake tattara alƙaluma na harkar tsaro kenan, da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi. To shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence, wato na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin computer, kusan za a ce ma yana da tunani nashi na kanshi. To sai muka hada shi, muka tattara da wannan bayanan. A karkashin wannan hadin da muka yi, sai ya taimaka mana, yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron, a ta yadda in kana da buƙatar ta sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin ƙananan hukumomi da ma na ƙauyuka, kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron, ina ne babu shi. In ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara ta wani bangare ne kuma ba a samun nasara. To a takaice dai abin da muka gabatar kenan, muna fatar kuma zai zama dalili na ita kanta gwamnati, jama'a ma zaman kansu, da ƙungiyoyi da 'yan jaridu da waɗanda ma ke bincike na sanin ainihi mai ke faruwa a ƙasa. Zai kuma bayar da dama na tantance duk lokacin da misali hukuma ta fito ta yi ikirarin nasara ko rashin nasara, jama'a za su iya amfani da shi wannan manhaja da muka gabatar na gano yaya maganar take gaskiya ne ko a yadda ake ikirarin ba haka maganar.
Ta ina kuke tara bayananku ne?
To akwai tsari wanda ake amfani da shi wannan farin da muke ciki. Akwai shi intelligence, wato tattara bayanai da tantance shi, duk da yake naga ana amfani da intelligence ta yadda haka dama a nan Najeriya. To amma dai a takaice shi ainihin abin da ake nufi da intelligence, tattara bayanai da tantance shi, to yana da wani tsari wanda ake bi, wanda duk wanda yake cikinsa kuma ya san wannan tsarin. To a takaice dai abin da muke amfani da shi kenan. Ababe kusan biyu ne wanda suke da muhimmanci a nan, abin da ake ce ma open source intelligence, wato amfani da wurare ko damammaki wanda suke a bayyane, sannan kuma akwai wanda ake ce ma human intelligence, wato amfani da ɗan adam kenan wurin tattara bayanai. To shi wannan ɗan adam ɗin wurin amfani da ɗan adam, akwai wanda za ka yi amfani da wanda ya san yana baka, akwai kuma wanda kila bai ma san yana baka ba. To a takaice dai akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya tattara wannan bayanan ta amfani da ɗan adam. To yawancin lokuta muna haɗa wayannan guda biyun ne, ɗaya yana tabbatar da ɗaya, a wani lokaci kuma ɗaya yana ƙara ma ɗaya inganci. To yawanci sai mun yi amfani da wayannan kafafen biyu kafin mu saka shi bayanin a cikin rumbun tattara bayanan namu.
To ina ga irin yankunan da ba su da shi, kamar irin su karkara, za ka samu akwai inda ba za ka samu network da sauransu, shin ya kuke yi wajen ganin kun samu?
Na yi bayanin cewa hanyoyi biyu ne muke bi wurin tattara shi wannan bayanan. Sanin cewa ana samun wannan matsalar, shi yasa muke amfani da kemish hybrid, ma'ana yadda yanayin ya kasance so sai kai amfani da wanda ya fi maka sauki. Misali idan muka je ƙauyuka inda babu internet, akwai waya ko kuma akwai wannan bayani ma na baka, wani ya bai ma wani, sannan shi kuma ya baka. To haka duk muna amfani da wannan. A takaice dai akwai dama da muke da shi a ƙarƙashin wannan tsarin na mu shigar da bayanai, ba dole sai wanda yake cikin yanar gizo ba.
Yanzu ci gaba ya kamu, ko ince zamani ya kamu, inda ake samun ci gaba sosai, matasa da dama sukan shiga irin waɗannan yanar gizo su bayyana a wato abin da ya shafi tsaro. Shin ta yaya kuke ganin wannan manhaja zai taimaka wajen rage waɗannan labarai? Wasu lokacin akan samu labaran ƙarya, daga baya kuma ka zo ka ga abin ya kai ga tashin hankali da sauransu. Ta yaya za ku yi tafiya ko ku wayar da kan matasa ko ku tantance ire-iren irin waɗannan abubuwan da ke hawa a kafafu?
To hanyoyin da muke bi wurin tantance bayanan da muke samu hanyoyi ne ingantattu, wanda kuma a shi ƙarƙashin wannan aikin da muke na intelligence sanannun hanyoyi ne. To na farko dai duk bayanin da muka samu sai mun saka shi a ƙarshen shi wannan tsarin da muke yin har da gamsar da mu ba a ƙarshen wannan tsarin sai mu yi watsi da shi na farko kenan. Na biyu, muna fatan cewa da dan Allah za a waye gari a lokacin da duk wani ma wanda ya shiga yanin gizo yana neman bayanai akan harkar tsaro to ya san inda zai je saboda ingancin da bayanan da muke bayarwa. Wannan idan haka ya faru to zai rage ma'ana. Yanzu ma kusan za mu ce mun fara kawowa haka nan. Akwai lokuta wanda wani zai yana ana yi gumin a ba mu ga kun wallafa wannan labarin ba sai mu ce to ai ba mu tabbatar da shi ba ya samu wallafa to kin ga za a kai lokacin da jama'an habbasa ga mun yi ba za a san cewa a maganin nan ki da fa akwai ayan tambaya akai to haka din har ya kasance zai rage yadda ake amfani da yanan gizo wurin yada labaran ƙarya.
Yanzu in ka lura akwai irin manhajoji da yawa wato ake kirkirowa waɗanda hanyoyi ɗaya zuwa biyu sukan taimaka. Shin a wasu irin shawara za ka ba wa matasa waɗanda su ma kila suke da baiwa irin haka amma ba su da dama?
To na farko dai an kawo wani yadda zamani wanda gaskiya harka ba kowane iri ne zai iya yiwa in ba tare da shi wannan yanar gizo ba. To ɗan shekaru baya mun tsaya muka yi nazari ababe biyar wanda za su taimaka ma tsaro a cikin waɗannan ababen har da yanar gizo. To a ƙarƙashin wannan ne shawari da zan ba ma matasa yanzu haka da muke magana akwai ayyuka a ƙarƙashin shi wannan bangare na tsaro wanda ake ce ma cyber security. To gaskiya akwai ayyuka da yawa a ciki fiye da ma waɗanda za su yi ayyuka ma'ana duk wani matashi wanda yake tasowa wanda kuma yake neman aiki kuma ba ma yi aiki wanda ke biyan kuɗaɗe kaɗan ba wanda ke biyan kuɗaɗe da yawa to shawarar da zan ba shi ya shiga wannan bangare ya karanta wani fanni daga cikin bangaren shi cyber security din na tabbatar ma duk mai sauraro cewa in dai ka karanta din kuma ka karanta ka fito da takarda ko certificate mai kyau to samun aiki gaskiya ba ma a nan Najeriya ba a ko ina kake so a duniya cikin dan karamin lokaci. Saboda haka matasa gare ku
madalla. To mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ki mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shirin na gaba. Assalamu
to madalla gare Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Bafa Haruna Bajoga da Kabir Abubakar Bulanyaki. Suka ce suna taya ƙasar Maroko da ilahirin ƙasashen Afirka murnar samun nasarar da Maroko ta yi na cigaba a gasan ƙwallon ƙarfin duniya da ke gudana a ƙasar Qatar. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Jamilan Ado Salati Goma Annabi Rajau da Fatin Ado Salati Goma Rajau. Suka ce BOA Hausa zance da ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ya yi na cewa idan ya ci zaɓe zai sai da wasu matatun man fetur domin a samu kuɗin da za a samar wa matasa ayyukan yi. Hakan ya yi daidai. Domin mu 'yan talakawan Najeriya ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba. Don haka muna addu'a Allah ya ba duk wanda ke da irin wannan manufan nasara. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce hakika kamar jiya muka shigo wannan shekara ta 2022 gashi har tana yi mana bankwana. To muna roƙon Allah ya sa shekarar 2023 da za mu shiga ta kasance sabuwa fil mai ɗauke da farin ciki da walwala a gare mu. Sai kuma saƙo daga Babangida AA Dogon Zurmi jihar Zamfara ya ce yunkurin da Babban Bankin Najeriya CBN ke shirin yi na taƙaice cire kuɗi a na'ura ba za mu ci komai ba illa kawai Allah ya sa abin ya zama mana alkhairi. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe da ke cewa masu neman mukamin siyasa a ko'ina kuke ya kamata ku rinƙa yi ma jama'a alƙawarin da za ku iya cika musu. Kada kwaɗayin mulki ya sa ku ɗauki alƙawarin da ba za ku iya cikawa ba domin ƙin cika alƙawarin zai iya zubar muku da ƙima da mutunci. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna. To madalla sai a ci gaba da aiko mana da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen a Ukraine an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Melitopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha da ke yankin Donetsk wanda ya ayyana kanshi a matsayin mai cin gashin kanshi biyo bayan wasu rahotannin kuma da ke nuna cewa Ukraine ta shiga auna garin da makamai masu linzami tun daga daren jiya Asabar. Kasar Jamus na shirin kara tsaurin dokokin mallakar bindiga a kasar biyo bayan abinda wasu ke ganin shiri ne na yan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya.
To madalla masu raro, da haka muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za ku jo abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da muka muku shirin tare da kuma dan mutan Gana Baba Yakubu Makeri da ya hada shirin ya bada kuma umarni, sai injiniyan mu ta yau Malama Nashwan Kaleb. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Hashim Gumel nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu, inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da safe. Assalamu alaikum.